Sashi na shida. Yadda haihuwa take shafan aure. ‘Ya’ya gado ne daga wurin Ubangiji, Zabura ta 127, aya 3. Haihuwar jariri tana sa farin ciki da kuma gajiya. Bayan haihuwarku ta farko, za ku ga cewa kuna ba da yawancin lokacinku da kuzarinku wajen kula da jaririnku. Rashin isasshen barci daddare da kuma canjin yanayin da ke zuwa da haihuwa suna iya shafan dangantakarku. Kai da matarka kuna bukatar ku yi gyara don ku kula da jaririn kuma ku ci gaba da jin daɗin aurenku. Ta yaya littafi mai sarki zai taimaka muku ku shawo kan waɗannan kalubalen? Na ɗaya, ku fahimci yadda haihuwa za ta shafi rayuwarku. Abinda littafi mai sarki ya ce, ƙauna tana sa haƙuri da kirki. Ƙari ga haka, ƙauna ba ta sa son kai, ba ta jin tsokana. Korintiyawa 1 Sura 13, ayoyi 4-5, littafi mai sarki. A matsayin sabuwar mahaifiya, za ki mayar da hankalinki gaba ɗaya ga jaririnki, kuma hakan yana iya sa mai gidanki ya ji kamar ba ki damu da shi ba. Saboda haka, kada ki manta cewa shi ma yana bukatar lokacinki. Idan kika bi da shi cikin haƙuri, zai fahimci cewa yana da amfani kuma yana taimakawa wajen kula da jaririnku. Ku mazaje, ku zauna da matayenku bisa ga sani. Bitrus 1 Sura 3, aya 7. Kasancewa matarka za ta yi amfani da kuzarinta sosai wajen kula da jaririnku. Karin aikin da jaririn yake bata yana iya gajar da ita ko kuma ya sa ta bakin ciki. A wasu lokutai ma, tana iya yin fushi da kai. Amma kada hakan ya tayar maka da hankali, domin littafi mai sarki ya ce, mai jinkirin fushi ya fi mai iko. Misalai Sura 16, aya 32. Ka kasance da fahimi kuma ka taimaka mata. Shawara. Ubanni, ku taimakawa matanku wajen kula da jaririnku, ko da daddare ne. Ku rage yawan ayyukan da kuke yi don ku sami lokacin kasancewa da matanku da kuma jaririnku. Iyaye mata, idan mazajenku suna so su taimaka wajen kula da jaririn, kada ku ki. Idan ba su kula da jaririn yadda kuke so ba, kada ku kushe su. Amma da ladabi, ku nuna musu yadda za su yi hakan da kyau. Na biyu, ku ƙarfafa dangantakarku. Abinda littafi mai sarki ya ce, za su zama nama ɗaya, Farawa Sura 2, aya 24. Duk da cewa kun sami ƙaruwa a iyalinku, ku tuna cewa ku biyu nama ɗaya ne har ila. Ku yi ƙoƙari sosai wajen ƙarfafa dangantakarku. Mata, ku yi wa mazajenku godiya don taimakon da suke yi muku. Idan kuna yaba musu, hakan zai ƙarfafa su kuma ya zama kamar warƙarwa a gare su. Mazaje, ku rika gaya wa matanku cewa kuna ƙaunar su sosai kuma kuna daraja su. Ku yaba musu don yadda suke kula da iyalin. Ba dai kowa yana lura da nasa abu ba, amma kowanne a cikinku yana lura da na waɗansu kuma. Filibiyawa Sura 2, aya 4. A kowane lokaci, ka rika yin abin da zai amfani matarka. A matsayinku na ma’aurata, ku nemi lokacin tattauna, ku yaba ma juna, kuma ku saurari juna. Idan ya zo ga batun jima’i, kada ku nuna son kai. Ku biya wa kowannenku haƙinsa. Littafi mai sarki ya ce, kada ku hana ma juna, sai dai da yardan juna. Korintiyawa 1 Sura 7, ayoyi 3-5. Saboda haka, ku tattauna wannan batun da kyau. Ta wajen nuna haƙuri da kuma fahimi, za ku ƙarfafa dangantakarku. Shawara. Ku riƙa ƙebe lokacin tattaunawa tsakaninku. Ku riƙa yi wa juna abubuwa da za su nuna cewa kuna ƙaunar juna, kamar aikawa juna saƙo ko kuma yi wa juna kyauta. Na uku, yadda za ku yi renon ɗanku. Abinda littafi mai sarki ya ce, tun kana jariri fa, ka san littattafai masu sarki waɗanda ke da iko su hikimtar da kai zuwa ceto. Timoteus 2 Sura 3, aya 15. Ku tsara yadda za ku koyar da jaririnku. Ku san cewa jarirai suna iya koyo tun suna ciki kuma za su iya gane muryarku kuma su san yadda kuke ji. Ku riƙa yi wa jaririnku karatu. Ko da yake ba zai fahimci abin da kuke karantawa ba, hakan zai taimaka masa ya so yin karatu sa'ad da ya girma. Ko da yake jariri ne, ya kamata ya ji ku kuna tattaunawa game da Allah kuma ya ji kuna addu'a ga Jehova. Sa'ad da kuke wasa tare, ku yi magana akan abubuwan da Allah ya halitta. Yayin da yaronku yake girma, zai ga cewa kuna ƙaunar Jehova kuma hakan zai sa ya ƙaunaci Jehova. Shawara: Ku roki Allah ya ba ku hikimar yin renon jaririnku. Ku riƙa maimaita wa jaririnku abubuwan da kuke so ya sani don ya soma koyo da wuri. Jariri yana iya kyautata aurenku. A kwana a tashi, kai da matarka za ku saba da yin reno. Yin reno zai iya sa ku daɗa ƙaunar juna, ku koyi haƙuri kuma yin alheri ga juna. Idan kuka kasance da haɗin kai kuma kuka tallafa wa juna, haihuwa za ta ƙarfafa dangantakarku kuma za ku shaida gaskiyar littafin Zabura ta 127 aya 3 cewa ‘ya’ya lada ne. Ka tambaye kanka, menene na yi makon da ya gabata da ya nuna wa matata cewa ina godiya don yadda take taimaka wa iyalinmu? Yaushe ne ni da matata muka tattauna game da kanmu maimakon jaririnmu kawai?